إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara ta taruwar mu a wannan bagire mai albarka wanda yake ɗaya daga cikin wurare wanda haske na ilimi yake tashi a cikin su. Muna fatan wanda ya asasa wannan wurin Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka kuma ya sa ya ci amfanin wannan a duniya da lahira. Kamar yadda aka yi alkawali, dalilin ziyara da muka kawo muka ga yana da kyau a ce mun fa'idantar da kawunan mu, duk da yake duk abin da za mu faɗi ba wani sabo bane illa iyaka tunatarwa ne. In babi fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Tabbas ni ma ɗalibi ne kaman ku, iyaka dai duk yanda mutum yake komai karancin sa ilimi, in ka zamna takan yi wa ka ƙaru wani abu da shi ko ka fahimci wani abu wanda a da baka fahimce shi ba. Lokacin mun yi shawarar da aka bani zabi abinda za a sadan daura na zabi a lamiya ta ibnu taimiya, to sai akwai dan uwa yace an sha gabatar da daura akan ta, sai nace to ba matsala za mu canza mu zabi wani littafi. To sai daga baya yace kuma ana iya ayi, tunda ita lamiya ta ibnul qayyim ibnu taimiya lamiya ce wadda take bayani akan aqida, kuma duk malamin da yazo zai bayani ko almajirin da yazo zai bayani akan ta zai fa'idantar da su fa'idodi wanda ba a taba shi ba. To amma duk da haka nan nace ba matsala, tunda an taba yi su. Mafi yawanci rai idan ya taba jin abu, idan an zo wani bayani akan sa ba zai bai cika bashi muhimmanci ba, sai ce to abin da ya alkhairi shine mu canza wani. To shine sai na zabi akwai wani takaitaccen litafi da ɗaya daga cikin manya-manyan malumai na kasar Yemen ya wallafa mai suna 40 hadithan min kalimataini. Mun san wannan kalima ta 40 hadith kalima ce wadda an yi wallafa littafai da yawa a kanta. Akwai 40 hadithan Nawawi, akwai 40 hadithan min kara'imil akhlaq, akwai 40 hadithan min fada'ilil qur'an. Littafai da yawa za ku ji 40 hadith 40 hadith. To takan iya wani karo shi ma mu dauko wani 40 hadith kin shi ma mu fasara insha Allah. Amfanin wannan littafin shine hadisan da ya kawo suna da saukin hadda, kuma mafi yawanci hadisai ne wanda suke buƙatar a ce kowanne ɗalibi na ilimi ya san su, su kasance masa daga cikin lafuzza wanda yana yawan furucin su domin saukin su da kuma muhimmancin su a fanni na ilimi. Za a iya ce musu wannan hadisai ne wanda suke jawami'ul kalim, takaitattu ne, amma kuma idan aka zo bayanin su aka iya a rubuta littafi akan su. Kenan, ba tare bata lokaci ba za mu shiga a cikin muqaddima. Muhimmancin karanta muqaddima shine zaka san manhawar rubuta littafi da kuma meke da suna hanyar da malamin ya biya rubuta littafin. Kenan, bismillahir rahmanir rahim. Malai ce qala Sheikh Mustafa Mubrim hafizahullah. الشيخ مصطفى الله يا كيا يسا دمي حيون زينا دراي يكي تيوا شرطي في جمع في الجمع الاقتصار على اللفظ المرفوع. يتي شرط اندا نسن يا اواجن تترى ونن حديثا شيني تكيتوا اكل لفظي المرفوع واند اكترى تو دقى منزن الله صلى الله عليه وسلم شيني الحديث المرفوع لأنه قد يكون في الحديث qissa, domin takan iyawa ya kasance a cikin hadisi akwai qissa. To amma ba zan kawo qissa ba sai in kawo lafazin wanda shine asalin hadisin. Yace al maqsudu bil kalimataini jihatu ar-rasm. Abinda muke nuhi da kalimataini, kalima guda biyu na fanni na rubutu ne, la jihatu al-istilah, ba a bangare na istilahi ba, an-nahwi, na maluman nahwu. Domin maluman nahwu a kalima guda wadda a rubutu za a rubuta ta, idan malumman nahwu suka zo suna isa raba ta gida uku, in gane ku, a ce ha'un kaza ce, kaza mi ce ce, ka alifun kaza ne. A wajen nahwu duk kalimomi ne, amma a wajen rubutu a idanu za ka ce menene, kalima guda ce, to yace wannan yake nufi na wajen rubutu zaka gansu kalima guda ce, amma wajen nahwu takan iya wuce kalima guda. Yace idza lam yakun alhadithu fi sahihaini, idan ya kasance hadisin da na kawo ba a cikin Bukhari da Muslim yake ba, aw ahaduhuma ko ɗaya daga cikin su, fa inni uhilu li ahkamil allama al-albani rahimahullah, yace to zan yi ihala, ma'ana zan yi nuni izuwa ga hukumce-hukumcen al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala wa shaykhuna al-wadi'i da kuma malaminmu al-wadi'i wanda shi ma yana ɗaya daga cikin maluman hadisi na wannan zamani. Wa fihima ihalatun ila ghairihima, kuma a ciki akwai nuni izuwa ga wanda ba su ba. A taƙaice dai duk hadisin da yake na Bukhari na Muslim zai bayyana muttafaqun alaihi, inna Bukhari ne kawai ya bayyana, inna Muslim ne kawai ya bayyana. To duk wanda ba wannan ba, domin su ne littafai wanda aka yarda da ingancin su a kai tsaye, to wanda ba wannan ba, to zai dogara ɗaya daga cikin maluman wannan zamanin, musamman al-Imam al-Albani da kuma al-Imam al-Wadi'i. A taƙaice dai hadisan da suka zo a cikin wannan littafi hadisai ne wanda suke dukkan su ingantattu a ƙarƙashin me yake da suna takhriji na al-Imam al-Albani mafi yawancin su. To za mu shiga a kai tsaye. Malai ce al-hadisu wahid, hanyar da za mu bi wajen fassara wannan littafin, duk hadisin da muka karanta za mu fassara shi tarjama in so, idan da wani ɗan bayani kaɗan sai mu yi bayani kaɗan sai mu wuce gaba. Kuma inda dama ina so in muka yi hadisi biyar haka ko shidda sai mu tsaya mu ɗan maimaita don saboda mu haddace su, sai a je da hadda da fassara in abin yana yiwuwa. Malai ce al-hadisul awwal, hadisi na farko, al-ainu haqqun, shi kambun ido ko gubar ido gaskiya ce. Musa akwai kambun baka, akwai gubar ido, to dukkan su mafi yawanci da Larabci ana ce musu al-ain, dan mafi yawanci na ido ne, idanu ke fara gani sannan baki yemi, sannan baki yi magana. Shi al-ainu shine duk abunda mutun ya kalla, inda yana da wannan cutar ta gubar ido in ya birge sa, to shikenan abun zai lalace. Shi kuma kambun baka shine da yaga abu yayi magana akan wannan abun, shikenan abun sai lalace. Kamar misali na wani a lokacin magabata an yi wani mutum da ya shahara da kambun baka, to akwai wani mutum da makwabcinsa, to shi makwabcin ya kasance na hasadar wannan makwabcin nasa, dan Allah ya yi sa mutum ne mai dawakai mai dokuna, yana hasadar wannan mutumin. Yanzu ya zai ga bayan wannan dawakan sai ya kira wannan mutumin mai kambun baka, ya zo ya nuna masa dawakan, ya ce wane zo ka ga wani ikon Allah, ya ce aha, ce dibo daga can ka ga waccan iyakar har zuwa can, duk dawakan da kake gani na wane ne makwabcina, sai ce wai, yanzu kai har kana da idanun da kake gani muke da suna yawan wannan dawakan, to ko ni ban ganin yawan su, kai Allah ya baka idanu masu gani da kyau. Yana faɗin wannan sai ya makamce, sai ake ce ma kaikai ko ba kamar shege da dawakan ne ya yaba, da dawakan za su lalace. To amma da yake wannan ne ya yaba, yanzu shi kuma sai ya makamce, wannan shine kenan. To wannan shine ake ce ma kambun baka ko kuma gubar ido. Hatta lokacin sahabbai an samu wannan wanda yake, na san hadisi ne da kun san shi, wani sahabi ya ga wani ya yaba yake da suna fatar jikinsa, yana faɗin wannan sai ya faɗi, sai manzon Allah ya ce dan me yasa ɗayan ku zai kashe dan uwansa. To a wannan lokacin manzon Allah ya umurni, sai ya nuna mana ka'ida shine idan aka samu irin wannan a wanke tufan mutunan, musamman a bangaren wandansa ruwan, sai a zuba ma wannan mutunan da ikon Allah zai tashi. Manzon Allah ya ce dai kambun baka ko gubar ido gaskiya ce. Ya zo ma a gaban hadisin manzon Allah yake cewa wa law kana shay'un sabaqa al-qadra lakana al-ain, da a ce akwai abin da zai iya rigan kaddara, to da gubar ido ce. Wannan shine. Sai hadisi na gama malai yace al-harbu khad'a, shi yaki yaudara ne, shine al-khad'a, yaudara ko kuma dubara. Wannan manzo Allah ma yayi shi ya kokka daban-daban. Misali lokacin da za a je fathu Makka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dare sai sa a kunna wutaci aka kunna wutaci da yawa wanda sun mahi adadin musulman da suka zo a wajen yakin me manuhar shine da dare idan mutanen makka suka ga wannan hasken suka tsinkaye wannan hasken na inda su manzo Allah suke sai su yi tsammanin suna da yawa sosai to kun ga wannan duka yana daga cikin mi aya daga cikin yaudara a tambayi ku adadi sai ku ga adadin ne ya linka wanda kuke a asali ai shine a hadisin Ummu Salma tace ƙarya guda uku ne manzon Allah ya halatta daga ciki sai tace fil harbi a wajen yaki to shine ma'anan al harbu khada'a idan wancan dai hadisin yana ƙara tabbatar mun da gubar ido gaskiya ce dan haka muyi hatara iyan mu kula da su da kuma wasu abubuwa masu kyau da muke da su mu kula ta hanyar yin azkar da abin da ya kama da haka shi kuma wannan koda la qaddara Allah yaki ya kama to kusan da cewa ya halatta ku tai musu ƙarya ya halatta ku tai wadarar su sai ma lace al hadithu thalith hadisi na uku al aymana fal ayman dama zuwa dama shine al aymana fal aymana wannan hadisi yana bayani ne akan tartibi asalin wannan hadisin shine wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ziyara a ɗaya daga cikin ko ina tsamani gidan kakar mai yake da suna Anas bin Malik to da suka zo sai aka kawo musu madara da aka kawo madara sai Anas ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha sai bayan manzo Allah ya sha sai Umar ya ce ma Anas ka fara ba Abubakar sannan ka ba sauran to ashe aka yi daidai wanda ke a daman manzon Allah wani wasu ƙawayawa ne su biyu su kuma Umar da Abubakar suna hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai Umar yace ka ba Abubakar ka fara ba Abubakar sai manzon Allah yace ma Anas al aymana fal ayman a dama dai zuwa dama sai an kare da dama sannan a koma me sannan a koma hagu to wannan yana nuna mana ladabi na raba abu an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan kene yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna fi'liya kuma qauliya na gaba mali yace al hadithu rabi hadisi na hudu al kubru al kubru al kubru al kubru wannan kalmomi da ake maimaitawa kalmomi wanda ake fadi dan saboda al intiba dan fadakar da mutun da cewa haka ya dace al kubru al kubru babba babba ma'ana afara da babba afara da babba can an ce afara da dama afara da dama wannan fa afara da babba afara da babba to ya za a yi a hada wannan hadisan guda biyu domin a zahiri akwai at-ta'arud ko to shi kuma malamai suke cewa la ta'arud bainan nususi babu cin karo ko dai a tsakanin nassoshi na alqur'ani da sunna sai dai ilimin ka bai kai ka iya hada su ba amma a asali duk hadisi baya cin karo da hadisi aya ba ta cin karo da aya ko aya ta cin karo da hadisi sai dai ya danganta da zurfin ilimin mutum washan iya me yake da suna hada su to yanda malamai suke hada wannan shine ana dibin dama idan bangaren rabon abubuwa ne ana dibin babba idan bangaren magana ne an gane ko ko yin wani aiki to a wani lokacin babba za a fara dibawa domin asali ma idan muka lura shi wannan hadisin al-kubrul kubur ya zo ne lokacin da aka samu wani rikici tsakanin Yahudawa da wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwan Huwaysa da suka kawo ƙara akan cewa Yahuda sun kashe musu mutanansu to da aka zo za a magana sai karamin ya tayi magana sai manzon Allah ya ce al-kubrul kubur babba ya yi magana babba ya yi magana babba ya fara magana babba ya fara magana sai ya shiru sai babban nasu ya fara yin magana to wannan shine kenan yanda za a yi a hada wannan hadisan guda biyu sai mu zo hadisi na biyar malai yace al hadisul khamis la taghdab kada kai hushi shi ma wannan hadisin shahararre ne sosai ko kada kai hushi to ban san ko kun halarta ba a jiya akwai wanda ya tambaya wai shi hushin nan shi hakuri ya ake yin sa an gane ko tunda suna da alaka da hushi in mutun ya hushi ne sai a ce mishi ya hakuri to kada kai hushi malamai suka ce shi hushi dabi'a ce da Allah ya dabi'anta da dan adam in dai za a masa abin da zai bata rai baya so to sai yayi hushi. To abinda manzon Allah nan ya hana ba wai hushin ya hana ba, a kai abinda hushin zai zo maka da shi, domin in kai hushi shedan zai zo ya ta zuga ka. To kada kai abinda shedan ya zuga ka lokacin da kai hushi, shine kada kai hushi ke. Abinda zai fassara mana wannan shine fadin Allah, wal kazimin al ghaiza, masu hadi hushi ba sa yin abinda hushin ya zo musu da shi. Wannan shine kenan insha Allah. Kenan la taghdab, kada kai hushi. Malamai suka ce annahyu ani shay'i amrun bididdihi, inji malaman usul. Idan aka hana ka abu to an ce kai kishiyar sa, me ake nihi da haka? An ce kada kai hushi, to me aka ce kai? Kai hakuri. Shine ma'ana al'amru bishay'i annahyu ani shay'i amrun bididdihi, kada kai hushi, to me za ka yi? Hakuri. Shine wani mai hikima yake cewa was-sabru naj'aluhu rafiqa durubina fa huwa ad-dawa'u li'illati al-azmani. Yace shi hakuri dole sai mun sanya sa abokin tahiya, yace domin shi ne maganin cutar zamani. Komi za a ce ma kai me? Kai hakuri. To kuma Allah ma me yace? Ya ayyuhallazina amanu nusbiru wasabiru. Me yace ma manzo Allah? Wali rabbika fasbir, game da bin ubangijin ka sai kai hakuri. To ina game da bin wani wanda ba ubangijin ba? Dan wannan shine mala yace alhadisu السادس حديثي نشدة أمين أفواك بالتي الحديث السادس حديثي نشدة هلك المتنطعون سن هلك المتنطعون ما سويتي قونا دا إلي أتكين الديني شيني المتنطعون التنطع ما لمسك شيني الشدة في الدين كما الزيادة على الدين kari akan abin da Allah bai umurni ba, ko kuma wuce gona da iri a cikin addini. Manzo Allah yace sun halaka. Wannan kalimar sau uku manzo Allah ya maimaita ta, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Malamai suka ce abubuwa guda biyu idan mutum ya sifanto da su to akwai halaka tattare da shi. Na farko shine son addini da jahilci, na biyu kuma shine ilimi da son zuciya. An gane ko? Na farko son addini da jahilci shi ke kai ga mutum ga bid'a da tsanani a cikin addini. Na biyu shi kuma ilimi da son zuciya shi ke kai ga mutum ga al-inhiraf, shine mutum ya make da suna kamar ya lalace ma ya saki ma addinin kwata-kwata. An gane ko? Wannan shine kenan. Idan komai dai abin da ake so shine al-wasatiyya, mutum ya tsaka ya tsaya tsaka-tsakiya. Idan ilimi kadai baya amfani, dole sai an gyara zuciya. Haka shi ma son addini kawai baya amfani, sai an hada da neman ilimi. Halakal mutanatti'un. Mala yace alhadisu sadis sabi', hadisi na bakwai. Qaflatun ka ghazwa, qaflatun ka ghazwa. Qafla shine arruju, dawowa kaman zuwa yaki ne. Ma'ana abinda ake nihi a wajen jihadi, idan kuka tahi kuna cikin lada, dawowa ma kuna cikin me? Kuna cikin lada. Shine ma'anan qaflatun ka gazuwa, tahiya wajen yaki ko kuma komowa daga wajen yaki kamar tahiya ne, dukkanin su guda ne a wajen me? A wajen lada. Wannan kamar yana nuna falala ta micece, falala ta jihadi. Wannan shine kenan. Shi yasa za ku gani matahiya ana ce musu alqafila, ba a ce ma abu alqafila sai in za su je su komo, amma in sun tayi ne shikenan ba a ce musu kafila, sai dai a ce musafirun haka kawai. Mala yace alhadisu thamin ahid ahid, dayanta dayanta, kadaita kadaita. Shi kuma wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isko Abu Huraira ne, ba Abu Huraira ba, ɗaya daga cikin sahabbai, yana cikin zaman tahiya. An gane ko? Sai yana nuni da hannuwa guda biyu, sai manzo Allah ya ce masa ahid ahid, dayanta ka dayanta, ai ashir bis sababa, kai nuni da manuniya. Ma'ana idan kai haka kaman kana nuna cewa Allah shi kadai ne, shine ma'anan ahid ahid. Kenan wannan me yake nuna? Wajen tahiya dan yatsa guda ake mi, ake kalkadawa, kuma kalkadawan shine mafi zama sunna da mutun ya nuna shi kadai. Wannan shi tunda yazo a hadisi ma manzo Allah ya ce yana ba shedan haushi wanga kin da ake yi. shi yasa lokacin ina dan yaro na tambayi tsoho ce me yasa ake kada hannu hakan ga ce in mutun yana haka mai yana koran shedan ne ce to me yasa kuma wasu ba su kada sai suna tsayawa yace duka guda ne in ka haka man kana koran shedan in kuma kai haka kaman ka ce Allah shi kadai ne to duka kun ga fassara ce wanda ake ma mutun ta daidai hankalin shi kenan sai mallai yace a hadisi na gaba mun yi hudu ko la mun yi hudu ko nan za a maimaita su la taghdab halakal mutanatti'un aha la qaflatun ka gazwa qaflatun ka gazwa
qaflatun ka gazwa
ahid ahid
ahid ahid
to mushi qaflatun aha to mukumu na baya aha na baya la la taghdab aha ahid ahid jayid sai mu zo hadisi na gaba mallai yace al hadisu tasi' hadisi na tara ardu musaddiqikum ku yardar da masu zuwa amsar zakka wajen ku wannan hadisin yana bayani akan as-su'at ne masu zuwa amsar zakka ma'ana ku yardar da su shine ma'ana ku ba su dama su hidda abin da ya dace daga cikin dukiyar ku yanda Allah ya umarni ba tare da kun yi musu shishigi ba wannan yana nuna adalcin musulunci da manzo Allah ya umarni a wajen amsar zakka kada ku doki mafi tsada kada ku doki kaskantattu ku doki madaidaita kuma sai yace wanda suka zo amsar su ma ku yi mi ku girmama su ku yardar da su su dauki su hidda abin da ya dace su hudda nan ga sai mallai yace kaman mallai yace wannan hadisin kaman yana nuna muna duk abin da yake dole ne to kada ka ce sai an yi maka yanda kake so ka bari ai yanda abin ne yanda ya dace kaman yanda yake zakka wajibi ce to kada ka ce sai yanda kake so za a huddawa ka bari a hudda yanda ya dace mallai yace hadisul ashir hadisi na goma i'qilha wa tawakkal i'qilha ka dabaibaye ta wa tawakkal sannan kai tawakkali ka dogara ga Allah wannan hadisin ya zo ne ga tambayar wani wani ba kauye da ya zo ce ya manzon Allah idan ina cikin daji ina so in yi wata bukata ta da raƙumina in sake sa sai in tahi in dogara ga Allah ko kuma a sai na dame sa sannan in tahiya ta sai manzon Allah ya ce iqilha wa tawakkal ka dabaibaye ta ka sa mata dabaibaye sannan ka yi tawakkali wannan hadisin abin da ke karantar da mu shine al akhdh bil asbab riko da sababi malamai suka ce tawakkali ya kumshi abubuwa guda biyu ne na farko shine athiqatu billah ka yadda da cewa Allah zai maka abin da kake bukata na biyu shine al akhdh bil asbab riko da sababi bil misali yatadhi al maqal akwai wani kauli na me yake da suna Umar yake cewa la yaq'adanna ahadukum ala talabi wa yaqulu allahumma irzuqni wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fidda yace kada dayan ku ya zamana yace cewa Allah ka arzuta dani kun baya tahiya ya nema alhali ya san da sama ba ta ruwan kudi kenan sai ka kama hanya sannan me sannan Allah ya datar da kai kenan as-siqatu billah thumma maza al-akhdhu bil asbab wannan shine tawakkali idan ka samu rishin akhdhu bil asbab shi malamai suke ce ma tawakkul wancan tawakkul wannan shi kuma tawakkul wannan shine kenan sannan kuma haka me yake da suna Umar ya taba ganin wani ɗaya daga cikin mutane yana tai akan hanya yana wasa da ƴan duwatsu irin mashirmantanan dai wanda su kawai aikin su shine wasanni ya ganshi yana wasa yace Allahumma irzuqni min huril aini Allah ka arzuta ni da huril aini sai Umar yace masa ya hadha laqad a'zamta al-khitbata wa asa'ta al-mahra kani mi ayar babbar gida amma sai dai kash sadakin da ka kawo bai taka kara ya karya ba domin sadakin hurul aini malamai suka ce muna shine azumi da qiyamul layli kaga kuma wasa shine aikin ka kuma kace hurul ayn kake so kenan baka kama hanyar samun ba samun hurul ayn shine kenan wannan kenan dole sai mun yi riko da sababi malamai suke cewa man sara ala darbi wasal duk wanda ya kama hanya to zai isa inda yake so amma ba za ka zama ba kace kana so ka je wuri kaza dole sai ka kama hanya yaqilha wa tawakkal sai na gaba biyu ne muka yi ko yawa alhadisul hadi ashar hadisi na 11 qayyid wa tawakkal qayyid wa tawakkal ka ratayi kuma sannan ka dogara shi da wancan hadisin duka kusan ma'anan su guda alhadisul thani ashara qayyidha wa tawakkal ka ratayi ta sannan ka dogara dukkanin su mai yake da suna ma'anan su guda musamman me yasa malan ya maimaita su ba haka kusan dukkan su wannan guda ukun dukkan su ma'anan su guda kuma dukkan sun zo hadisai ne don da suka zo da alfaz mutanawiya dayit kenan zamu yi ta wannan biyun su kadai ne ardu musaddiqikum i'qilha wa tawakkal na'am muji aha ardu
musaddiqikum
i'qilha wa tawakkal jayyid ardu musaddiqikum i'qilha wa tawakkal alhadith ath-thalith 'ashar hadisi na 13 abridu biz-zuhri kusanya ya az-zuhr wannan hadisin yana bayani ne akan az-zuhr a lokacin zahi an gane da kyau ko abinda ake so a lokacin zahi az-zuhr a sanyaya ta me ma'anan a sanyaya ta shine kada ai saurin yin ta a bari har zuwa lokacin da rana ta dan yi nisa sosai domin az-zuhr tana farawa ne ba'da zawal bayan rana ta huta daga tsakiya tura suka ce rana tana zuwa tsakiya midi to hutar ta daga tsakiya ya danganta daga lokacin sanyi zuwa lokacin zahi lokacin sanyi tana saurin huta daga tsakiya lokacin zahi kuma tana jinkirin huta daga tsakiya to manzo Allah yace a sanyaya ta yanzu za mu iya bada misali da cewa indai har za a bi sunna akwai lokacin da ya kamata a ce ahlus sunna su ma suna az-zuhr karhe 2 da aiki da wannan hadisin domin karhe 2 rana tana dan sanyi kadan hiya da tarazir hakan ga tarazir ta hi karhi a bisa kan karhe 2 wannan shine ni fikira ta akan wannan amma lokacin zahi indai har za a aiki da wannan hadisin lokacin zahi ya kamata a ce ana kai ka tarazir ko kuma dai tarazir sankan ko kuma karanta hakan ga kada ya zamanto an rike lokaci guda shine ma'ana abridu bizuhuri kusanyaya az-zuhr alhadith ar-rabi' ashar hadisi na 14 as-suflu arfaqu qasa tahi me yake da suna tahi sauki qasa tahi sauki asalin wannan hadisin shi ma kissa ce ta Abu Musa Ayyub al-Ansari lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a Madina sai aka yi daidai kowa na so ya sabke manzo Allah masabkin gidansa sai manzo Allah ya ce a kyale taguwa innaha ma'mura inda ta je nan ne masabkina sai ta je wajen gidan Abu Ayyub al-Ansari ta zamna to manzo Allah ya ce nan za a yi masallaci kuma gidan Ayyub zan sabka manzo Allah ya sabka a gidan Ayyub al-Ansari to sai kasance Ayyub al-Ansari yana da bene to da yazo sai manzo Allah ya nemi ya sabka a kasa sai Abu Ayyub ya ce a manzo Allah dai ka hau sama sai manzo Allah ya ce masa as-suflu arfaq kasa ta hi sauki sai zaman to kawkarin magana kasa ta hi sauki sai manzo Allah ya sabka kasa Abu Ayyub yana sama in ya taka sai tunanin kada a zo kasa tana kakkabo masu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin daki a ran nan Abu Ayyub ya kwana bai ko motsa ba shi da iyalinsa dan tsoron kada kasa ta kakkabo a kasa tunda bene irin nada ne sahiya na wayewaye zo ji manzon Allah ya ce shi gaskiya ba zai iya kwana ba a inda manzon Allah yana kasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba matsala tunda dai ka matsa amma dai as-suflu arfaq manzo Allah sai ya koma sama Abu Ayyub ya koma ƙasa wannan yanda sahabbai suke girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya kamata a ce mu mun yi haka sai mallaye ce alhadisu alkhamis ashar hadisi na 15 ihfaz lisanak subhanallah ma aghlaha min kalima me yake wannan kalmar tsada ihfaz lisanak ka kiyaye halshenka wannan hadisin asalin sa shine a me yake da suna ɗaya daga cikin sahabbai gashi na an kawo shi an malik bin daga malik daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar shi kuma ina tsammani mu'az ne sai ya ce ya manzo Allah ka nuna mini abinda zai shigar da ni aljanna manzo Allah ya zanu masa wasu ayyuka daga cikin su jihadi kaza da kaza da ƙarshe sai manzo Allah ya ce awala adulluka ala malaki zalika kulli kana so in nuna maka abinda zai mallake maka wannan abubuwan gaba ɗai sai manzo Allah ya ce kuffa alaika hada a wannan riwayar ne sai ya ce ihfaz lisanak ka kiyaye halshenka shine wani ɗaya daga cikin me yake da suna masu hikima yake cewa ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thu'banu ka kiyaye halshenka ya kai mutum kada ya sari ka domin shi maciji ne ya zo a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya wayi sahiya fa innal a'da'a kullaha tukaffiru lisan gabobin jiki gaba dai suna hada halshe da Allah su ce ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna kaji tsoron Allah domin kai ne mu in ka tsayu to mun tsayu in ka karkace to mun karkace mi Hausa ke cewa baki aha baki bai yanka wuya wannan shine kenan shine wani malami yake cewa mutun nawa ne ka gani ya gagari mutane amma da ƙarshe halshen shi zai kai a yanka sa halshen shi zai kai shi a cikin mi a cikin kabari fesa hadisi da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin kiyaye halshe a wani hadisi yake cewa man samata naja duk wanda ya shiru to ya tsirata a wani hadisin kuma yake cewa aktharu ma me yake da suna man yadmanu li ma baina lihiyaihi wa ma baina fakkaihi admanu lahu aljanna wa zai bani lamunin ya kiyaye abun da yake tsakanin labbansa ko habarsa da abun da yake tsakanin katattarunsa ni kuma in yi masa lamunin shiga aljanna shine halshe da mi da al'aura wannan sune kenan kana ihfaz lisanak ka kiyaye halshenka na gaba alhadisu السادس عشر حديثنا 16 أصبغ الوضوء كتك أروى الله معلمي سكتي إصباغ الوضوء شيني معنى أبوه ودابيو أبنا فاركو شيني تشتو داوا وجن وانكي غبان أروى الله أبنا أكو شيني يين وانكي أكو دمين وانكي نفاركو شيني كفار الله na biyu da na uku dukkan su ba dole bane to yana daga cikin isbagul wudu mutun ya yi wanki guda uku kuma sannan ya cuccuda kenan asbigul wudu'a ku cika arwalla wannan asalin shi ma wannan hadisin shi ba shine wancan nan muttafaqun alaihi ne wani ne manzo Allah ya ga yayi arwalla sai kasance a wajen kafarsa akwai lum'a me ake ce ma lum'a shine wani wuri wanda bai samu ruwa ba a wanke shi da kyau ba sai manzo Allah ya ce asbighul wudu'a wailul lil aqab minan nar ku cika arwalla azaba ta tabbata ga dugadugan da ba a wanke su da kyau a wajen arwalla jayyid yanzu mun yi hadisi hudu ko jayyid to aha abridu bizuhri asuflu arfaqu aha abridu aha jayyid aha ihfaz lisanak أصبغ الوضوء
أها
احفظ
لسانك أصبغ الوضوء
جيد أها ثم جينا بايا أبردو بالزهر السفل أرفق أها احفظ لسانك أها أصبغ الوضوء أصبغ الوضوء جيد سيموزو الحديث السادس عشر كو سابع يعني السابع عشر حديثنا قوم شابكوي ماليتي الصل شهادة الصل شهادة ميأكي تيما الصل أولا زامني إتتي تشوترهكا أنغانيكو تشوترهكا شهادة duwan wanda ya mutu da cutar huka to ya mutu mi shahidi nahtasibu nahtasibu ba za mu ce ba tabbat muna tsammani don manzo Allah ya hana ce fulanun shahidun sai dai nahtasibu annahu qad istashhada muna tsammanin yayi shahada kenan as-sullu cutar huka shahadatun shahada ce wannan wani yanki ne na hadisi da manzo Allah ya zano wasu abubuwa yace al-mabtunu shahidun wanda ya mutu da ciwon ciki mai ke da suna shahidi ne wal ghariqu shahidun wanda ya mutu a cikin nitsewar ruwa shahidi ne wal hariqu shahidun wanda ya mutu a cikin mai ke da suna gobara shahidi ne wannan shine kenan as-sullu shahadatu duk wanda ya mutu da wannan cutar ana mishi tsammanin mai ke da suna shahada سي الحديث الثامن عشر حديثي نا قومشا تاكوس زين وارجح شمانا ادغت كان ابن داكي تما امثال الحديث وانا كريم مغانا نا حديثي زين وارجح كاونا كاي ادلتي ان غانيكو كينا اذا زاك اي او كايمي كاي ادلتي wannan hadisin ya shahidu abin da mutun zai yi ne duk abin da za ka yi ka yi mi ka yi adalci a ciki idan aka ce au akwai na abinci au akwai na magana an gane da kyau ko idan za ka yi magana ka auna ka gani wannan magana da za ka faɗi alkhairi ce ko sharri shi yasa meke da suna wani ɗaya daga cikin masu hikima yana nuna mana yanda ake auna magana yace la taghfalan سبب الكلام ووقته والكيف والكم والمكان جميعا يتي idan zakai magana ka lura da abubuwa guda hudu ne ina tsammani ya zanu yace sababal kalam me yasa zakai magana kadiba kaga me yasa zakai magana walkam sannan kuma adadin magana nawa zakai abu ne kalima nawa zaka fadi a cikin maganar ko minti ne zaka dauka kana magana walkaifa ya zakai kuma maganar an gane ku wal makana kuma ka dibi inda zaka yi maganar wannan shine kenan shine ma'auni na mi na auna magana la taghfalan sababal kalama wa waqtihi wal kayfa wal kamma wal makana jami'an dukka kula da su a wajen magana domin ba kowace magana bace in ta taso zaka yi ta a wuri ana buƙatan ka san inda zaka yi maganar shi yasa malamai suke cewa laisa kullu ma yu'raf yuntaq ba duk abin da mutun ya sani bane zai fadi yana daga cikin hikima ka san wani abu ka ki bai ka ki gayin sa dan saboda mai yake da suna abin da yake iya biyowa baya shine suke cewa minas sunna tarku sunna lil maslahati rajiha yana daga cikin sunna wata sunnar a barta a kyale ta dan saboda wata maslaha wadda take mai kyau akwai misalai da yawa wanda ba mu abu wannan ba mai da mun kawo su kenan zin wa arji ka auna sai ka rinjayar ko kuma kai adalci na gaba yake cewa alhadisu attasi wa ashar hadisi na goma sha tara yace tahadu ku yi kyauta tahabu za ku so junanku ku yi kyauta za ku so junanku kenan wannan anan manzo Allah yana namuna aya daga cikin abin da yake kara danƙon soyayya shine mi shine kyauta yima juna kyauta yana daga cikin abin da yake kara dankon soyayya shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka rayu da junan su na yima junan su kyauta malamai suke cewa akwai bambanci tsakanin a kyauta da kuma sadaka alhadiyya da as-sadaqa ita alhadiyya ana bada ta ne ga wani mutum na musamman kuma ita mafi yawanci ana bada abunda in aka bada shine ana fatan a samu wani abu in aka yi sa ma'ana zaka bada ne dan saboda ka ƙara kusanci gare sa zaka bashi ne dan saboda ya ƙara girmama ka dan saboda ya ƙara son ka to ita kuma sadaka ita in an bada ta kawai za a bada ta ne dan me dan neman lada wannan shine ita kuma hadiyya mafi yawanci kuma tana kasancewa da abun da yake da tsada sosai ko kuma ku bai da tsada amma yana da daraja wannan shine kenan malai ce alhadisu al 20 hadisi na 20 Allahu wa rasuluhu Allah da manzonsa wannan hadisin wani bakauye ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa man waliyuna wane ne waliyi mu wane ne majibincin mu sai yace Allahu wa rasuluhu Allah da manzonsa shine ma'anan Allahu wa rasuluhu kuma wannan hadisin yana shiga a cikin idan aka tambaye ka abinda baka sani ba sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam duk yana daga cikin ladabi na magana ya an tambaye ka akan abinda baka sani ba Allahu wa rasuluhu to sai mu komo wajen maimaita su as-sullu shahada
as-sullu shahada
zin wa arjih
zin wa arjih
na'am aha asul aha na'am tahadu tahabbu
Allahu wa rasuluhu
na'am aha
tahadu tahabbu mhm Allahu wa rasuluhu
jayyid wannan hadisin ya tana mini da kissar wani mutum ne yake shi mai kudi ne yana hawa manyan dabbobi tunda a lokacin da ne lokacin babu motoci to akwai wani mutum da yake so sai ya hadu da shi akan hanya sai ya ce masa wani wallahi inni la uhibbuka ni ina son ka sai ya ce ƙarya kake yi an gane ko ina son ka yace ƙarya kake yi dan me yasa yace da kana so na da ba za ka hau dabba ba da shin hidar da ni in aka bani ita a matsayin kaya ne tsadaddi amma kuma gani ina yawo da cirurun kaya da kana so na da ka hudda wannan rigar kayi mi ka tufasar da ni ita ma'ana me yake nihi yana daga cikin alamar soyayya mi kyauta an gane da kyau ko shi yasa mata suna son mutum mai kyauta shi yasa akwai wata huduba da na rubuta asbabu sa'adatu zawjiyya abubuwan da suke jawo soyayya a tsakanin ma'aurata daga ciki na make suna na zano shine al-infaq ciyarwa da kuma yin kyauta ga iyali yana sa mace ta soka mata ba su son mutum mai rewa jayyid wannan shine kenan matukar za ku yi kyauta to za ku so junanku jayyid sai mu zo al-hadisu al-wahid wal-ishrun hadisi na 21 al-watru bilailin ma'ana shi witri ana yin sa ne da dare sallar witri tana daga cikin salloli wanda ya kamata a ce duk musulmin da ya damu da lahira sai yana kokarin yi domin ya zo a wani hadisi manzo Allah ya ce autiru ya ahlul qur'an fa inna allaha witrun yuhibbul witra ku yi wutiri ya ku mutanen alqur'ani domin Allah wutiri ne yana son wutiri kenan yana daga cikin min asbabi mahabbatillah yana daga cikin abin da yake sa Allah ya soka shine kasance mai yin wutiri wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu a hadisul qudsi bawana ba zai gushe baina kusanta ta da nafila har sai me yake da suna na sosa shi witiri ko baka yi sa ba dan wannan yana da kyau ka kula da shi dan saboda sallar ka ta farilla domin a hadisi manzo Allah ya nuna muna ibadu gaba ɗayan su farilla ake kula ake lura da su da farilla ake farawa in aka samu na kaso a cikin farilla sai a diba a cikin me a cikin nafila cikin nafilar sai a doko a cika kinan ni ke cewa duk wanda baya kula da nafila yana cikin hatsari domin sallar da kake ta farilla baka da tabbacin kayi ta akammale to in baka nafila to da me za a cika wannan shine kenan ke sa wani mutun ya zo wajen manzon Allah ya tambayi madha alayya miki akai na na ibadu manzon Allah ya gaya masa na farko miki da suna sallah salloli guda biyar fil yawmi wal layla a cikin ini da dare alayya ghayruhunna akwai wasu bayan wannan manzon Allah ya ce la illa an tatawwa sai in ka so kai nafila aka zo azumi aka zo haji bayan wannan sai ya ce la azidu wala anqus bazan ƙara ba kuma bazan rage ba sai manzo Allah ya ce kad aflaha in sadaka indai har yayi gaskiya yayi abin da yace to ya rabauta to dan Allah ana yin wannan kana aike sallah ba ta da an samu nakasu ba ba wanda ke da tabbacin wannan shi sa kenan wannan hadisin me yake da suna mutum ba zai iya buga dalili da shi ba akan cewa ba zai nafila ba dan matsalar baka san tabbat ta cika ba ko ba ta cika ba domin babba abin da zina maka hatsarin sallolin mu shine sallah khushu'i ne ita a hadisi kararran manzon Allah yace mutum baya da a cikin sallar sa sai abin da ya hankalta daidai khushu'in ka daidai ladarka daidai kudin ka daidai shagalin ka an gane ko to dan Allah yanzu nan al'amuran duniya suna barin mu yi sallah haka nan mu kare lafiya lau shine kenan babbar mahuta ita ce mu dogara mu zage damci wajen nafiloli kuma wallahi ni abin da lura da shi in kana yawan nafila zaka ji imanin ka yana karuwa da ka ji kana samun na kasan imanin to yawaita nafila zaka ji imanin ka yana hauhawa musamman sallah ta nafi sallah ta dare sallah ta witiri kuma musamman in mutun yana yin ta a ƙarshen dare domin lokacin ne ke da wannan lokacin da Allah ya ce manzo Allah ya ce Allah yana sabkowa yana tambaya man yad'uni fa astajibu la man yas'aluni fa utiya waki roko waki kira na in karba masa waki roko na in basa akwai labarin wata mata wadda take tana da da latti zuwa ce tana da da wanda shine autanta to yaron ya taso a cikin lele to yaron da ya zama saurayi sai ya lalace ba abin da yake sai shaye-shaye a gidansu in dare ya zai kirawo abokansa a zamna a cikin ɗakin ma'aihiyar tasa ana kalle-kallen tede in ta mishi magana ya mata tsawa kullun addu'arta Allah ya shirye mata da ɗanta to wata ran ta tashi a wannan lokacin da manzo Allah ya ba mu labari tana cikin sallah ta qiyamul layli ta witiri ta kare sallah ta zamna tana addu'a Allah ya shirye mata da ɗanta tana a cikin wannan sallah tana a cikin wannan ibada tana a cikin wannan roƙon sai ta ji madubi ana hohwasa madubi a cikin ɗaki kaman kuma ta ji ƙaran tele ga ta an buga ta ƙasa tana hitowa sai ta isko ɗanta ne da sanda yana bibbige tele yana ganinta sai ya ruga a cikinta ita ma sai ta ruga ta aza haukacce ta tashi ta shaye-shaye zai bugunta sai ce ma'aihiya ta tsaya-tsaya sai ta tsaya yana zukkuwa sai ya faɗi ya rungume ta ya dawo ƙahwarta yana da Allah kiyaye mini abinda nake ba zan sake ba na tuba zan zamanto mutunan kirki da kaza da kaza a wannan lokacin yaro ya tuba babban abinda ya zo muku a kai menene dalilin wannan dalilin me aka yasa aka samu wannan addu'a da take a irin wannan lokacin da manzo Allah ya umurni wannan shine addu'a ita ce babban makami ga ƴaƴanmu da kuma me yake da suna zuriyar mu gaba daya kenan alwatru bilailin akwai lokacin da mutum yake iya rama witiri shine idan ya kasance ya saba yi kwana irin jayesa sai lokacin asuba to yana iya ya ramka ta a wannan lokacin domin ya tabbata manzo Allah yana ramka witiri da sahi idan bai samu damar yi da dare ba amma sai dai sharadi na ramka witiri da rana shine duk adadin rak'o'in da kake yi zaka ƙara raka'a guda in raka uku ka saba yi in zaka ramka da rana zaka yi raka'a nawa hudu in biyar ka saba yi shidda in goma sha ɗaya ka saba yi to da ranar 12 zaka ramka domin manzo Allah ya ce la witrani fi laila ba a witiri biyu a cikin dare guda ko kuma ini guda to kenan lokacin da kai witiri da rana to akwai sallar azhar sallar magriba ita ce witiri na ini to in kai haka kenan ba a samu witiri ba a cikin sallolinka gaba daya to shi yasa manzo Allah ya ce da dare da sahi in zaka rama sai kai ka kara akan rako'in da ka saba na gaba alhadisu thani wal 20 hadisina 22 alwazagul fuwaisiqu alwazag ita ce mi sunanta mai yawo akan gina saka yawwa saka kamun muke ce mata saka ka to akwai masu cewa saka to manzo Allah ya ce fasika ce to wannan shi kuma yazo a karar a hadisi ingantacce a riwayar Muslim manzo Allah ya ce babu wani abu daga cikin dabbobi face yayi kashe wuta da aka kunna za a kone Annabi Ibrahim alaihi salam ba ta tsuniya ba ce hadisi ne sai manzo Allah ya ce illa alwazaq sai dai ita alwazaq kinan saka ita ta yi ta hura wutan ne sauran dabbobi suna kashewa ita kuma tana hurawa to shine sai manzo Allah ya ce in kun ganta ku kashe ta a wata riwayar dan ya kwadaitar da Musa ya ce in kai bugu guda ta mutu kana da lada 100 idan ka kara yin nabi to lada tana ragewa na uku tana ragewa dan me yasa manzo Allah ya fada dan saboda kai kokari tun horku kai mata bugu na kwarai an gane ko bugu mai kyau wannan shine kenan yawwa wannan hadisin yana nuna muna wata ka'ida da malamai suke cewa al-mu'dhi taban yuqtalu shar'a dukkanin abin da yake cutarwa na daga cikin dabbobi to addini ya halatta a kashe shi da an ganshi an gane ko shi yasa irin wannan ko a cikin al-haram da aka hana kashe duk wasu dabbobi su ana ya halatta a kashe su irin su maciji irin su kunama da sauransu kina al-mu'dhi taban yuqtalu shar'a jayyid aha ba mu yi na hudu ba ko sai na gaba al-mu'minu mukaffarun mumuni mukaffarun ne ma'ana ana kankare masa zunubansa shine ma'anan al-mu'minu mukaffarun ay mukaffarun anhu dhunubahu mumuni ana kankare masa zunubansa nan malamai suka fassara wannan hadisin da cewa abinda ake nuhi shine duk abinda ya samu mutun na cutarwa a duniya dalilin wannan Allah zai kankare masa zunubin sa da mai hadisi ne karara manzo Allah yake cewa ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta shawkatu yushakuha illa kaffara Allahu biha anhu khatayahu duk abinda zai samu musulmi na tashin hankali ko damuwa ko gajiya hatta kaya da zata sukar sa dalilin wannan an kankare masa zunubansa duka wannan yana nuna rahamar Allah madaukakin sarki akan mu na kasancewar duk wata sharaftawa kankarar zunubi ce a gare mu kamar yanda yazo man yuridullahu bihi khairan yusib minhu wanda Allah yake son sa da alkhairi na jarabtar sa kenan shine ma'anan almu'minu mukaffarun mumuni ana kankare masa zunubansa amma wannan ya shahi mumuni an gane ko amma shi mutunan banza jarabtawa a gare sa ukuba ce shine bambancin jarabtawa ga mumuni da wanda ba shi ba shi mumuni Allah ya jarabce sa kankarar zunubi ne shi kuma fasiki Allah ya jarabce sa ukuba ce yake masa ko kuma kahuri an gane ko misali a kasashen turawa ana samun girgizar kasa to su gare su ukuba ce mu ma musulmi ana samu a waje mu to mu gare mu mecece jarabtawa ce an gane ko wannan shine kinan idza aradallahu biqaumin khairan ibtalahum in Allah ya nuhi mutane da alkhairi yana jarabtar su shine almu'minu mukaffarun wannan hadisi yana da kyau duk lokacin da ka shiga wata damuwa sai ka tuna almu'minu mukaffarun nagaba alhadisu arabi'u wal 20 hadisi na 24 akrimu sha'ara ku girmama gashi an gane ko shine akrimu sha'ara shine nan mala ya rubuta a ƙasa bi tarjilihi ta hanyar shace sa wa dahnihi da sanya masa mai min nahwi ra'sin kaman misalin gashin kai walihiya da gashin geme kenan shace su da sanya musu turare ko mai yana daga cikin girmama su sai yace a kasa wa izalatuhu min nahwi ibtin da kuma kawar da shi kaman misalin gashin me yake da suna lallakuwa wa ana da kuma gashin mara malamai suna kasa gashi gida uku ko gida hudu a wajen abin da ya shahi askewa da rashin sa suka ce akwai gashin da haramun ne aske sa akwai gashin da mustahabbi ne aske sa akwai gashin da wajibi ne aske sa akwai gashin da makruhi ne aske sa to makruhin shine malamai suke ganin babu wani dalili akan sa amma wannan guda uku su haka ne gashin da yake haramun a aske sa ba mu misalin shi gashin geme maza Allah yace afful luha wa qassu shawarib ku kyale geme shi ce aka kyale shi an gane ko duk yanda ya huto in ma kaman kahoni ya maka nan ya huto nan bai huto ba to kyale shi dai haka manzo Allah yace afful luha ku kyale geme kun ga wannan umurni ne wal amru yaqtadi al wujub ko wannan shine kenan ku kyale geme to shine misali na wanda yake gashi na haramun aimi a aske sa to nabi suka ce wanda yake wajibi ne me yake da suna aske sa an gane ko daga cikin su akwai gashin lallakuwa an gane ko da kuma gashin mara wanda yake tsananta da shine gashin lallakuwa domin ya zo a hadisi manzo Allah ya ce alfitratu khamsun alfitra su kuma su ne abinda Allah ya dabi'antar da ɗan adam akai to abinda Allah ya dabi'antar da kai a kansa in ka kauce masa kenan kaman ka kauce ma fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha jayyid to kenan shine wannan sai na uku shine gashin da yake mustahabbi a aske sa an gane ko to shi kuma wannan suna sanyawa daga ciki shine me yake da suna gashin me yake da suna gashin geme gashin mustache daga cikin su akwai kuma gashi wanda yake hito ma ga jiki wanda yana cutar da mutum da abin da ya kama da haka wannan shi dai ne a takaice gashin kai shi ga mata ne yake haramun a aske malamai suke ce haramun ne mace ta aske gashin geme gashin kai dan saboda in tai haka tayi atashabbuhu bir rijal tayi kamanceceniya da maza kuma Allah yace awaman yunashshu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin Allah ya sifanta mace da cewa a cikin ado ta tashi daga cikin adon mace kuma bine ne gashin kai ana sifanta mace mai kyau sai a ce gashi har gadon baya an gane ko wannan shine kiran yana akrimu sha'ra ku girmama gashi malamai suka ce yana daga cikin girmama gashi nisantar irin askin da manzon Allah ya hana shine aske wani bangare a bano bangare shine alqaza ko jayyid wannan kenan sai dai a ma matasha shi dan duk ustaz zaini kenan ba a musuncin shi jayyid mun yi hudu ko ta'aw
alwatru bilailin alwazghul fuwaisiq
aha a maimaita
alwatru bilailin
المؤمن مكفر اكرم الشعر so da yawa irin wannan inda zaka gane ka haddace su shine a kawo maka farko sai ka ida bani mu dan gwadan haka nan ah mu koma can baya aha ihfaz
lisan
kinan kowa ya bar kallo asbiqul
duwa
abridu
bisubri
as-sullu as-sahlu aba as-sahlu ba as-suflu ne yake sai as-suflu as-suflu arfa qayyid
qayyid
ta ardu ardu
ardu musaddiqikum
yawa musaddiqikum aha iqilha qaflatun أحد
لا لا
تكذب لا تكذب هلك الأيمن فا فالأيمن فا انت ترتيب الكبر العين
حق
الحرب
خدعة
نكون واتن قبا سي تهادو الله
ورسوله
الوتر
الليل
الوزغ المؤمن أكرم الشعر جيد نمك سيكينا جيد ينزمني ربي زامزو الحديث الخامس والعشرون